الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata 21 ga watan Rajab shekara ta 1435, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 20 ga watan 5 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Nawaqidul Islam. Kafin darasi ne wasu balafi ɗan tambayoyi sukan iya gabata, tare da cewa muna da tambaya biyu akan darasi da ya gabata. Tambaya ta farko, mai tambaya ke cewa ina hukuncin yanka bayan saukar Alƙur'ani. Kamar misali, mutum ya sauke Alƙur'ani sannan ya yi yanka na musamman, shin wannan zai iya shiga ƙarƙashin wato darasi da ya gabata wanda mun karanta Annaqidul Awwal? Abu na farko wanda ke warware musulunci daga cikin abubuwan da suke kafirtar da mutum, wanda kasancewar malam ya yi bayani farkon abin da ke warware kalima ta la ilaha illallah, wanda kuma shine ya fi kowanne girma, shine hada bautar Allah da wani, wanda malam sai misali yake cewa daga cikin shirka akwai yi ma wani Allah yanka. To, abinda muke so mu sani, in aka ce ma wani Allah yanka, shine kayi yanka domin neman kusaci da girmamawa ga wani Allah. Kamar misali, jama'ar da suke ma shaidanu yanka, suke ma aljani yanka, ko waɗanda suke ma wasu daga cikin waliyan Allah yanka domin neman kusaci zuwa gare su, to wannan ya tabbata duk wanda ya ma wani Allah yanka, wannan ya kafirta, domin yanka ibada ne. Ibada ko baya halatta a sarrafa ta ga wani Allah. Dalilai sun tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nasi na Alƙur'ani, wanda yake tabbatar da yanka ibada ne. Ɗaya daga cikin su ayar da ke cikin suratul An'am, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Da fadar sa, fasalli li rabbika wanhar. To, dan haka shi yanka da ake yi bayan sauke Alƙur'ani, wannan matsayinsa ibada ce mai zaman kanta. Halak ne mutum idan ya karanta Alƙur'ani ya yi yanka domin Allah ya biya masa bukatunsa, illa kasancewar mun yi faɗakarwa kafin ka karanta Alƙur'ani ya kamata wato ka yi yanka. Wannan yanka ya zame maka shi ne matattakara, shi ne tsani zuwa samun karɓuwar addu'arka, saboda yanka ibada ne. don haka kenan anan abin da ya kamata ya gabaci shi karanta alqur'anin kafin a yanka sai zamanto kenan kai tawassuli da wannan yanka zuwa ga ubangiji subhanahu wataala domin neman biyan bukatunka. Sannan tambaya ta biyu kenan mu gane wannan Allah aka ma yankan an yankan ne domin neman kusaci ga ubangiji subhanahu wataala domin samun karbuwar addu'a. Kenan bambanci da wanda ya ma aljani yanka yayi yanka ne domin neman kusaci zuwa ga wannan aljani ya biya masa bukatunsa. Wanda kamar yanda mun yi bayanin wani dan uwa matarsa da ba ta da lafiya wani nau'i ne na sihiri da aka mata. Kamar dai yanda al'amura suka bayyana shi wato wai shaidanin da aka turo ya shiga jikinta shine yake bayanin cewa yanka aka masa lokacin da za a turo shi don haka ba zai fita ba sai an masa yanka sai an zubar masa da jini. Shi kuma man ka'ida shaidani baya ba bawa haɗin kai akan abin da kake so sai ya gitta ma sharadi sharadin da in ka aikata ka kafirta. Waliyyazu billahi yanda al'amurra suka yi zamantu kamar yanda Bahaushe yake cewa ci gaban mai ginin rijiya. Wasu daga cikin waɗanda suke ruqya wai a yau har sun kai matsayin ruqyarsu ta wuce a karanta ma marar lafiya alqur'ani a nemi albarka da wannan karatun Allah ya fitar da shaidani. Wani dan uwa ya hada da dan uwa yake gaya masa yake cewa ko har yanzu a ruqya karatun alqur'ani kuke. Yace ai shi tuntuni sun samu aljannai wanda sun samu aljannai sun ba su hadin kai idan suka zo kawai aljannin suke turawa yaje ya kori wancan aljannin da karfin tsiya. Allah ya zabi billahi ba ma maganar su karanta alqur'ani a ruqya su ayo kwarai yana iya kasancewa aljannin su ba su hadin kai amma tabbas aljani bai ya baka hadin kai akan abin da kake nihi wanda ka sa gaba sai ya gitta ma sharadi sharadin da in ka aikata ka kafirta. Don haka su da yawa zaka samu waɗanda sun kafirta suna ma aljannu yanka suna musu duk wani abu wanda suka nema. To don haka kasancewar kenan wannan abin da muke so mu sani shi in aka yi yanka domin neman kusaci da girmamawa wannan shine a matsayin ibada bai ya halatta amma kowa face ubangiji subhanahu wa ta'ala. Akwai yanka da ake yi kamar misali ina cewa wane yankan nan da nayi fa nayi saboda kai kaga ba nayi yanka saboda kai ba domin neman kusaci zuwa gare ka a nayi wannan yanka saboda kai domin karramawa na shirya maka abinci na musamman saboda kai kaga ina bukatar ka ci daga naman wannan wanda na yanka wannan shi yana da bambanci cewa nayi yanka saboda kai ma'ana na maka yanka saboda girmamawa ka zo ka ci abincin da na shirya. Shi kuma wannan yanka da ake ana yanka ne domin a zubar da jini a matsayin neman kusaci zuwa wanda aka yi yankan saboda shi shine ubangiji subhanahu wataala. Kaga yanka da ake ma aljani ana yi ne don aljani ya zo ya ci nama ana yi ne domin neman kusaci zuwa gare shi. Da haka abinda muke so mu gane yanka abin yanka bayan sauke alqur'ani wannan matsayin shi halak ne ibada ce to amma abinda yafi dacewa ya gabaci karanta alqur'ani. Tambaya ta biyu mai tambayar yake cewa saukar wato alqur'ani domin neman biyan wata bukata ma'ana menene matsayin sa. Ka zauna ka karanta alqur'ani in ma wani bangare daga cikin alqur'ani in ma wasu izifi ko wata sura ko ka sauke alqur'ani gaba daya in ka gama saukar alqur'anin ka daga hannunka ka roki bukatunka a wajen ubangiji subhanahu wataala wannan ka biyo hanya wadda aka shar'anta yana ɗaya daga cikin hanyoyin da aka shar'anta mana na mu yi tawassuli domin neman biya bukatunmu a wajen ubangiji subhanahu wataala. Zaka iya zaunawa ka karanta wani abu na alqur'ani ko ka karanta alqur'anin gaba dayansa in ka gama ka daga hannunka kai addu'a akan bukatun da kasa gaba in ma na duniya ko na lahira idan kai haka kai daidai. To amma inda gizo yake saka shin za a iya daukan hayar wani ayi kungila da shi da sunan ya sauke alqur'ani ko a tara gardawa a raba musu wani bangare a ce su sauke alqur'ani a biya su wannan shine kwata-kwata baya halatta, saboda hanya ce ba hanyar magabatan kwarai ba. Kuma wannan da za a hada jama'a, kowa a bashi wani bangare ya karanta da sunan an sauke alqur'ani ba alqur'ani ba aka sauke, kowa dai ya karanta wani bangare wanda yake nashi. Kuma karatun alqur'ani ibada ne, ibada kwa tana bukatar shine tsarkin niyya. Duk abin da aka yi ba dan Allah ba, saboda wani abu da yake na amfanin duniya, wannan bai yada cewa. Kuma ba hanyar magabatan kwarai bace, kamar yadda muka faɗa, law kana khairan lasabquna ilayhi, inda a hadu a sauke alqur'ani cewa wata hanya ce ta alkhairi, to mazanjiya da su rigaye mu zuwa wannan fage sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba a taba samu ko a hadisi ba ifi daidai da sahabi biyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko tabi'ai ko atba'ut tabi'in, cewa wani ya dauke su haya, ko kuma suka ce ku zo mu hadu mu sauke alqur'ani. Ba a taba samu a cikin magabatan kwarai ba. Kuma yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a, kuma nan kusa a cikin muqaddima ta risala, wadda muqaddima ce ta tauhidi, yake cewa wattiba'u salafis salih waqtifa'u atharih, na daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a biyar hanyar magabatan kwarai, wato da bibiyar gurabun su, duk abin da suka yi shine mai kyau a wajen mu, abin da suka bari shine mara kyau. Amma misali a matsayin ka na managarci, wanda ina kyautata zaton nagarta game da kai, kana bin dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, nakan iya zauwa in ce wani ina da bukatu a wajen Ubangiji na a taya na addu'a, ina bara addu'a a wajen ka. To wannan a ganin damar ka, kakan iya karanta wata sura ta alqur'ani, ko ka karanta alqur'anin gaba ɗayan sa, ka daga hannu kai mun addu'a. Amma maganar in zo in ce sauke mun alqur'ani, to wannan shine bai dace ba. Amma a karan kanka ni addu'a na nema, to ya halatta ka karanta alqur'ani ka daga hannu kai mun addu'a. Wannan karatun alqur'ani da kai kai tawassuli ne da karatun alqur'ani, domin addu'ar da zaka munta samu shiga a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na'am. To, wai idan mace ta sanya kamar lifaya, za ta dora hijabi, ko kuma wannan kadai ya wadatar? Idan aka ce dai lifaya, kamar yanda dai ni na fahimta, irin kamar misali katon mayafi, wanda galibin larabawa suke nan naduwa da shi, musamman larabawan wajen Tunizi da bangaren misali nan da wajen Sudan da sauransu. To abinda muke so mu sani, ita wannan lifaya ba ta tsayawa matsayin hijabi. Me yasa? Saboda kasancewar naduwa take da jikin mace, kuma tana fito da sifar halitta ta mace, ba ta tsayawa matsayin hijabi. Kuma galibi ita wannan lifaya ana yin ta da mayafi wanda yake da zane, yake da daukan hankali da jan hankali, domin zaka ga galibi an yi shi kala-kala, sannan an yi kuma kamar dai sannan wani fular ga wasu abubuwa waɗanda suke na jan hankali a jikin shi. Wanda kwajiya mun dan yi bayani takaitacce akan sharuɗa takwas daga cikin sharuɗa waɗanda suke na hijabi. Daga cikin sharuɗan shine Allah ya kuna fihi zina, kar ya zamanto kenan akwai ado a cikin shi hijabi. Dan haka kenan anan in har ma mace ta sa, dole sai ta sanya kenan babban hijabi wanda yake mai fadi, wanda zai lullube dukkan wato jikinta. Amma a matsayin indi wadda muka sani ce wadda ake mata suke yafa a jikin su, wannan ba ta tsayawa matsayin hijabi. Arai. Na'am. Amma game da me? To, karin bayani wai game da riba. Ita riba abu ce wadda Allah ya haramta ta da nassi na Al-Qur'ani. Kamar yanda yake cewa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Ubangiji ta'ala ya halatta muku saye da sayarwa, ya haramta muku riba. Riba kala kala ce, na ɗaya daga cikin riba ta jahiliya, zan baka bashi, mu yi alkawari zuwa wata, idan ya mutu za ka biya ni. Amma idan wata ya mutu baka biya ni ba, kace sai wata na gaba, to zan dora maka wani abu akan bashin da na baka. Haka suke a jahiliya, amma ba ya takaita ba akan wannan. Wannan ana kiranta kenan riban nasiya. Akwai irin su riban fadl, wanda misali, kamar misali shine wanda za a saida abu, za a yi cinikin abubuwa biyu, wanda jinsi abubuwa daya, wanda jinsi ɗaya ne, amma sai ya zamanto akwai fifiko a cikinsu. Kamar misali, in baka hatsi wanda yake ɗan da margu tiya ɗaya, sai ka bani hatsi wanda yake zango tiya biyu. Kaga wannan ana kiranta ribal fadl. Hatsi duk inda yake dangi ɗaya ne, baya halatta a yi fifiko a cikinsa. Dole ne ya zamanto daidai wa daida, kuma a yi hannu da hannu. A takaice dai, ita riba abu ce wadda Allah ya haramta ta, sakamakon wanda yake cin riba a ranar kiyama, idan ya mutu bai tuba ba, zai tashi yanda ka san mai burin shakki. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya ce, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Idan ya tashi haka, zai tashi yana falfatiya a taron alkiyama. Irin wanda aljini kenan yake bigewa mutum yayi ta burgima, yana ƙara irin na jaki, to haka zai tashi a taron alkiyama. Ta wannan hanya za a gane masu cin riba, bayan abinda Allah ya tanada musu na azaba. Don haka kenan a nan, kuma tun daga duniya shi mai cin riba Allah ya la'ance shi. Kuma ita riba, kar mu fahimci cewa wanda ya bada shi kadai yake da laifi, kai da kaje ka amsa kai ma kana da laifi. Da mai amsa da mai badawa gaba ɗayansu Allah ya tsine musu albarka. Da shi wanda yake rubutawa da wanda yake zamantowa shaida akan haka, gaba ɗaya Allah ya la'ance su a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk bankin da take mu'amala da kuduruwa, haramun ne musulmi ya je ya nemi rance a wajensu. An gane ku? Kuma duk bankin da take mu'amala da kuduruwa, haramun ne musulmi ya zama ma'aikaci a karkashinta. Koda ɗan shara ba ya halatta ka zamantu, saboda taimakawa ne akan yaɗa banna abin ƙasa. Ubangiji Ta'ala ya ce, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kada ku taimaka ma juna a bisa ɗaukan zunubi, wato da ƙetare iyaka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun shiga sabon littafi wanda ake kiran shi Nawaqidul Islam, na Sheikhul Islam shine Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wanda mun karanta wato An-Naqidul Awwal, wanda kafin haka mun yi ta'arifin Nawaqidul Islam, wanda shi lafazin An-Nawaqid jam'i ne na naqib. Idan aka ce naqib, wato shine al-mufsid wal-mubtil, abu wanda yake mai fata abu mai dagargaza shi ya watsar da shi. Don haka kenan in aka ce annabu, wato a yare wanda yake na larabci kenan, shine ibqalu shay'i ba'da ma tamma ibramu, bata abu wato bayan an cika kyautata shi. Kamar misali, bayan an gama gini, a sanya katirfila a rushe shi, ko a sanya diga a rushe wannan gini, shine ake kira da annabu. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa, fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqaba fa qama. Don haka can Ubangiji Ta'ala ya ce, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, kada wato ku warware alƙawulla da kuka yi tsakaninku da Ubangijinku, ko kuma tsakaninku da bayin shi, bayan karfafa wannan alƙawari. An gane ku? Haka kuma Ubangiji Ta'ala ya faɗa mana, wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwati an kasa tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum. To dan haka kasancewar wannan kenan ma'anar shi a larabci. Idan muka dawo a shar'ance, idan aka ce wato Nawaqidul Islam, malamai suka ce hiya i'tiqadatun aw aqwalun aw af'alun tukhrijul Islam, hiya i'tiqadatun aw aqwalun aw af'al tubdilul Islam, wato wasu kuduri ne wanda yake na zuciya, ko kuma maganganu ko kuma ayyuka waɗanda suke bata musuluncin musulmi wanda idan yazo da ɗaya daga cikin su to shine anan malam farko sai yazo mana da abu na farko wanda yake warware musuluncin musulmi shine yace ashirku billahi ma'ana hada bautar Allah da wani wanda bayani ya gabata in aka ce shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne ke bintacce na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala to dan haka muka ce ita shirka tana kasancewa a cikin bangarori uku wato na tauhidi in ma ta kasance a cikin tauhidin rububiyya ko ta kasance a cikin tauhidul uluhiyya ko ya kasance a cikin tauhidul asma'i was sifat idan aka ce tauhidin rububiyya kamar yadda bayani ya gabata shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukansa na daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kadaita da su akwai halittar halitta akwai kashewa akwai rayawa akwai azurtawa akwai talautawa akwai janyo amfani akwai ije cuta ko yayeta akwai saukar da ruwa daga cikin gizagizai akwai fitar da tsirrai daga cikin ƙasa akwai tada alkiyama a sakauta ma kowa da irin aikinsa a duk lokacin da bawa yayi itikadin akwai wanda yake iya kashewa ko ya raya ko ya halitta ko ya azurta ko ya talauta ko ya janyo amfani ko ya ije cuta to wannan ya maida wannan wanda yayi itikadin haka cewa daidai yake da Allah idan kai kudirin cewa akwai wani wanda ya isa ya talautar da mutum ko ya dora masa rashin lafiya ko kai kudirin cewa akwai wani wanda ya isa ya azurta bawa ko kuma ya yaye ya bashi lafiya ko ya kashe ko ya raya to wannan kai itikadin cewa daidai yake da Allah yana daga cikin shirka a cikin rububiyya shine mutum yayi inkarin samuwar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kamar yanda Fir'auna da makamantansa suka yi inkarin samuwar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da annabi Musa ya ji ya ce masa Ubangiji ta'ala ya turo shi domin ya kiraye shi zuwa kadaita shi a cikin ibada farkon abin da ya fada masa wa man rabbul alamin wane ne ko Ubangijin halittu annabi Musa ya ce masa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin kaga shi anan yayi inkarin samuwar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wannan kenan shirka ce a cikin rububiyya sannan kuma shirka tana iya kasancewa a cikin uluhiyya in aka ce tauhidul uluhiyya shine kadaita Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ibada duk wani abu mai sunan ibada dole ne a kadaita Ubangiji Subhanahu wa ta'ala don haka a duk lokacin da mutum ya dauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah Subhanahu wa ta'ala to wannan yayi shirka idan ya mutu akan haka makomar shi ita ce wuta an gane ko shine ma da yana misali kamar yi ma wani Allah yanka kamar yin addawal ga wani Allah Subhanahu wa ta'ala ko yin sujada ga wani Allah ko roƙon wani Allah Subhanahu wa ta'ala akan abinda ba wanda yake da iko akan shi face Ubangiji Subhanahu wa ta'ala dan haka kenan shirka a cikin uluhiyya shine sarrafa nau'i daga cikin nau'ikan ibada ga wani Allah sannan shirka tana iya kasancewa a cikin tauhidul asma'i was sifat shine mutum da zai wohintar da sunayen Allah Subhanahu wa ta'ala da sifofinsa kamar yanda aka samu jahamiyya suka yi inkarin sunayen da Allah ya ambaci kansa ko kuma sifofinsa suke ganin cewa in har siffanta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da waɗannan sunaye ko da waɗannan sifofi ai sun kamanta shi da halitta don haka sai suka kore sunayen da sifofin to dan haka dai bayani ya gabata abin da ya sa malam ya gabatar da shirka a farko saboda ita ce babban laifi babu wani laifi sama da ita babu wani laifi daga cikin dukkan wasu ayyuka na zunubi da aka saba ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sama da shirka domin ita shirka tana dawwamar da ma'abucinta a cikin wuta har abada ba zai fita ba kamar yadda malam yazo da fadar Allah Subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar haka ita shirka duk wanda ya mutu akan ta Allah yayi alƙawarin ba zai gafarta masa ba shine malam ya shigo da fadar Allah Subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara nuna girmanta da laifinta shine duk wanda ya hada bautar Allah da wani kwata-kwata ayyukansa gaba daya, inda ya shekara dubu yana bauta ma Allah gaba daya, waɗannan ayyuka sun baci. Kamar yana Ubangiji Ta'ala ya ce, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbaqanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Haka shi mushriki jininsa da dukiyarsa gaba daya sun halitta, jininsa da dukiyar shi gaba daya ya halatta. To dan haka kenan malam ya gabatar. Amma kamar yadda muka yi bayani, shirka kala biyu ce, akwai shirka babba, akwai shirka kuma wadda take karama. Kenan ita shirka karama ita ce ta kunshi waɗannan abubuwa da muka zana: rashin gafara, sannan dawwamar da mutum a cikin wuta, halatta jininsa da dukiyarsa da sauransu. Amma ita shirka karama kenan shine kamar rantsuwa da wani Allah, irin su fadar laulallahu wa fulan, in ba dan Allah da wani ba sun taimaka mun, ai da ban biya bukatuna ba. Irin su kamar misali rataya wani kambu da wani kiri da sauransu, wannan duka suna daga cikin shirka wadda take karama. Illa kasancewar karamar shirka ce, amma duk a cikin ayyuka na zunubi ita take gaba. Tafi zina, tafi shan giya, tafi kisan kai, tafi dukkan wani laifi da ka sani daga cikin manya-manyan laifuka. Yau kenan za mu tashi darasi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: an-naqidu thani, malam Allah ya ji kansa yake fada, yake cewa abu na biyu daga cikin abubuwan da suke warware wato musulunci shine, malam sai ya ce, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iba yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu 'alayhim kafara ijma'an. Malam Allah ya ji kansa yake cewa, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iba, duk mutumin da ya sanya tsani tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, waɗannan tsani da ya sa tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yad'uhum, wato yana roƙonsu game da biyan bukatu, shine yad'uhum, yana bauta musu. Wa yas'aluhum ash-shafa'a, yana roƙonsu wato ceto a gobe kiyama. Wa yatawakkalu 'alayhim, kuma yana dogaro akan duk wasu al'amura da ya sa gaba. Malam yace kafara ijma'an, malam yace ya kafirta akan haduwar malamai, babu wanda ya sabani a cikin magabatan kurai. Duk mutumin da ya kawo tsani ya sanya tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala, ya zamanto wannan tsani da ya sa tsakanin shi da Allah yana roƙonsa, shine ma'anar yad'uhum, ko kace yana bauta musu, ko kace yana roƙonsu, domin addu'a'u huwal ibada. Wa yas'aluhum ash-shafa'a, yana roƙonsu ceto a gobe kiyama. Wa yatawakkalu 'alayhim, kuma yana dogaro akan su game da duk abin da yake nema, ya lamince cewa in dai da su to zai samu, duk abin da yake tsoro in dai da su kenan za su bashi tsaro da kariya. Malam yace kafara ijma'an, duk wanda ya sanya tsani tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala ta wannan fuska, ya kafirta akan haduwar malamai. To nan kenan malam ya mana bayani cewa duk wanda ya sanya tsani tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala, anan kasancewar akwai tsanin da ya zama tilas bawa ya sanya tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala, akwai kuma tsanin da ya zamanto haramu. Tsanin da ya zamanto tilas mu sanya shi tsakaninmu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine tsani na mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala da manzanni a ɓangaren koyon ibada. Domin kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta mana ayyuka na ibada, ba haka ba kai tsaye tsakaninmu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala gaba da gaba Allah ya bamu wannan sako. Ubangiji ta'ala ya zaɓi wasu bayi daga cikin 'ya'yan Adam, su ne manzanni. Waɗannan manzanni Ubangiji ta'ala sai ya sanya tsani tsakanin shi da su, su ne mala'ikun da za su ringa kawo musu saƙonni na Ubangijinsu. Kamar yadda Jibrilu alaihi salam shi ne tsani tsakanin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da Ubangijin da ya turo su. shi yake zawwa da sako takanas daga wajen Ubangijin shi subhanahu wata'ala zuwa manzanni ya ba su labarin wannan sako da Allah ya turo shi da shi, su kuma su isar ma da bayin Allah. An gane ko? Kamar yadda wannan Alkur'ani da ke hannunmu wato ya sauka ne ta hanyar Jibrilu alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya turo shi, shi yake ciro Alkur'anin nan daga sama ta duniya daga Baitul Izza, kamar yadda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, a tsawon shekara 22 da wata 6 Jibrilu alaihi salam ya isar da wannan Alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan Jibrilu matsayin shi tsani ne tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ubangijin sa a wajen isar da sako, mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tsani tsakanin mu da Ubangijin mu. Bayan da za a yi musanu Ubangijin mu, musanu abinda ya wajabta mana na ibada, musanu abinda yake so, musanu abinda baya so, dole sai mun biyo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi irin wannan tsani kenan na manzanni tsakanin bayi da Ubangiji subhanahu wata'ala, wannan dole ne. Duk wanda yayi inkarin wannan tsani to ya kafirta. Kamar yanda wasu daga cikin sufaye suke cewa wai ku kuna karbar ilimin ku ne ta hanyar daga wani matacce, daga wani matacce, shi ma daga wani matacce, suke cewa mu kai tsaye muke karba wato daga wajen Ubangiji mu. Wasu kai tsaye suke koyan ibada gaba da gaba daga Ubangijin su, wai babu tsani ba sai sun biyo ta kan manzannin Allah ba. Kaga duk wanda yake da itikadin haka to mutum ya kafirta. Wanda daga cikin sufiya akwai wadanda suke da itikadin haka, suke cewa wai me suke ni cewa ko ilimin ku kun karbe shi ne daga matacce, daga matacce, daga wani matacce, ma'ana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su kai tsaye suke cewa daga Ubangijin mu muke karbar wato ilimin mu kai tsaye. Inna ma na'khudhu ulumana 'anillahi mubashara, kai tsaye wai daga wajen Ubangiji suke amsa. To shi ma duk wanda ya yi itikadin cewa kai tsaye tsakanin shi da Ubangiji zai koyi ibada babu tsani na manzannin Allah, to wannan ya kafirta. Kenan tsarin da malam yake nufi a nan. Kamar yanda wasu suke daukan wasu daga cikin salihan bayi sai su maida su a matsayin cewa su ne tsani tsakanin su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a matsayin su wai ba su isa ba su kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su roƙe shi biyan wasu bukatu ko su bauta masa da wani abu mai sunan ibada, dole sai sun biyo ta kan wani, ma'ana wannan wani shine tsakanin su, tsani tsakanin su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka suke bauta musu, suke roƙon su cewa su za su cece su a gobe kiyama, sannan kuma sun dogara akan su cewa su ne tsani tsakanin su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka shine har ma suke fada cewa wai mallam ya kullahu shaykhun fa shaykhuhu shaydan, wai duk wanda ba shi da shehi to shaydani ne wai shehun sa. Inde ba ka da shehun da ka sanya cewa shi ne tsani tsakaninka da Ubangiji, to shaitani shi ne shehunka. Wanda tsakanin bawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba maganar tsani. Duk wani abu wanda yake mai sunan ibada da duk wani bukatu da bawa yake da a wajen Ubangijinsa ba maganar sai ya biyo ta kan wani. Kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri, Ubangijin ku yace ku roke ni na amsa muku, lalle wadanda suke girman kai game da roƙona Ubangiji ta'ala yace a ranar kiyama za su shiga wuta halin suna kaskantattu, za su shiga wutar jahannama. Haka kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuni waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ubangiji ta'ala yace wa idza sa'alaka ibadi, in bayina suka tambaye ka game da ni shin a kusa nake ko a nesa nake, Ubangiji ta'ala yace ce da su inni qarib, ni makusaci ne ga bayina. Ujibu da'watad da'i, ina karba addu'ar mai addu'a idza da'ani idan ya roke ni. a ko ina yake a kowane hali in dai bawa ya daga hannu ya roke ni Ubangiji ta'ala ya ce ina karba addu'arsa don haka fal yastajibuli bayina su yi kokarin neman amsawa ta wali uminu bi kuma su yi imani da ni kamar yanda nake bukata la'allahum yarshudun dan su shiryu zuwa duk abin da suke da bukata zuwa gare shi a duniya ko a makoma lahira kaga anan mi Allah yace ujibu da'awatad da'i idza da'an ina karba addu'ar mi addu'a idan ya roke ni kaga nan Allah yana nuna mana tsakanin shi da bawa ba maganarwa suka cewa sai na biyo ta kan wani dan haka kuma Allah ya tabbatar mana da kafircin duk mutumin da ya kawo tsani ya sanya tsakanin shi da Ubangiji yace sai na biyo ta kan wani Ubangiji ta'ala yake cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Ubangiji ta'ala yace wa ya'buduna mushrikai suna bauta ma wani min dunillahi kuma bayan Allah ma la yadurruhum abinda bai isa ya cutar da su in har ba su bauta masa ba wala yanfa'uhum kuma bai isa ba ya amfanar da su in har suka bauta masa waya kuluna suna fada in an tambaye su hujja me yasa kuke bauta ma wani Allah sai su ce haula ishufa'una inda Allah ai waɗannan su ne masu cetan mu a wajen Allah Ubangiji ta'ala sai ya ce kulce da su atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard shin yanzu Allah ne kuke nihin ba labari dangane da abinda bai yi sani game da shi a cikin samai ko a cikin ƙasa a cikin sama ko a cikin ƙasa Allah bai san yana da kishiya ba an gane ko shin yanzu labari ne kuke ba Allah dangane da abinda bai san da shi ba a cikin sama ko a cikin ƙasa ku ce wai waɗannan su ne za su cece ku a wajen Ubangiji don haka kuke bauta musu kenan kuna ba Allah labari ne dangane da abin da shi bai san da shi ba sai ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku Ubangiji ta'ala ya tsarkaka dangane da a ce yana da abokin tarayya wa ta'ala ya ɗaukaka ya girmama amma yushriku na dangane da abin da mushrikai suke hada bautar shi da shi kaga anan Ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa sanya tsani tsakanin shi da bawa to wannan kafirci ne shirka ne duk wanda ya sanya wani tsakanin shi da Ubangiji cewa shi zai cece shi a ranar kiyama to wannan ka yi shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala in har cetan kake bukata to ka kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka na ibada ka roke shi shi Ubangiji ya sanya ka cikin cetan masu ceto amma ba ka dau wani ba ka ce shi zai cece ka a ranar kiyama sai dai ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ceton ya sanya ka a cikin ceton masu ceto waɗanda za su yi ceto a ranar kiyama akwai manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai mala'iku akwai salihan bayi an gane ku Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kanshi shi ma zai yi ceto a ƙarshe bayan mala'iku sun yi ceto mu'minai sun yi ceto manzanni sun yi ceto Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma zai yi ceto nashi na musamman dan haka kenan anan ka kawo wani ka ce shi zai cece ka a ranar kiyama wannan shirka ne sai dai ka roki Allah subhanahu wata'ala ya saka ka a cikin ceton masu ceto to dan haka kuma Allah ya ƙara tabbatar mana da kafircin duk mutumin da ya sanya tsani tsakanin shi da shi akan cewa dole sai ya biyo ta kanshi bai isa bai tunkari Ubangijinsa kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina takhazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina takhazu min dunihi awliya'a wadanda suka riki wasu masoya ma'ana suke bauta musu koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan an tambaye su me yasa kuke bauta musu sai su ce ma na abuduhum ai ba ma bauta musu illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa sai dan su kusantar da mu ga Ubangijin mu kusantarwa Ubangiji ta'ala yace inna Allaha yahkumu bainahum lalle Ubangiji ta'ala shi zai yanke hukunci tsakankanin su a ranar kiyama fima hum fihi yaktalifun cikin abin da suke sabani a cikin sa sai yace inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar, lalle ubangiji ta'ala baya shiryar da wanda ya zamanto kadhibun, wato magaryaci ne kaffar mai yawan kafirci ga ubangijinsa. Kaga anan Allah ya ambaci cewa sanya tsani tsakanin shi da wani, wannan ƙarya ce kuma kafirci. To dan haka waɗanda suke sa tsani tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wai cewa a matsayinsu na bayi ba su isa ba su kusanci Ubangiji sai sun biyo ta kan wani, suna da wasu shubuhohi wanda shaidani ya jefa musu. Shubuha ta farko cewa wai idan suka sanya misali wani salihin bawa tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ai wannan wasila ce dole cewa sai sun biyo ta kansa. Suka ce to wannan wasila ai Allah ya umarce su a cikin Alkur'ani cewa kowa ya kawo wani waliyi, wani salihin bawa, ya ce cewa shi ne tsani tsakanin shi da Ubangiji, cewa sai ka biyo ta kan shi a matsayinka na bawa, baka isa baka kusanci Ubangijinka sai ka biyo ta kan wani. Shi ne sai suka fassara alwasila wadda Allah ya faɗa a cikin fadarsa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لفدسا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهما اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وسيله او wadannan ayoyi biyu sai suka fassara cewa shine ka kawo wani waliyi, wani shehi ka sanya shi tsakaninka da Allah, cewa sai ka biyo ta kansa. Ka gama dukkan tafsiran da malamai suka fassara magabata, ba wanda ya fassara wasila cewa ka kawo wani ka sanya tsani tsakaninka da Ubangiji. Abinda ake nihi da wasila anan shine abba'a wattaqarrub ila Allah azza wa jalla bil a'malis salihah. Da yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ku jama'ar mu'minai, ku tsara dokokin Ubangijinku. Sai yace wabtagu ilayhi alwasila, ku nemi kusaci ga Ubangijinku. Abinda ake nihi da alwasila anan alqurba minallahi azza wa jalla, ku nemi kusaci da Ubangijin. Kusaci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ku ana samun shi ta hanyar bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da abin da ya shar'anta. Kamar yadda yace ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taqarrabtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu alhadith. Ba abinda zai kusantar da bawa ga Ubangiji face ayyuka waɗanda suke na kwarai. Dan haka abinda Allah yake nihi da wasila anan da yace wabtagu ilayhi alwasila, ku nemi tsani zuwa ga Ubangijinku, shine ma'ana ku nemi tsani da ayyuka waɗanda suke na kwarai, su ne za su kusantar da ku da Ubangijinku. Haka can da yace qul ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila. Ubangiji ta'ala yace ka ce da su ku kirayi waɗanda kuke raye cewa alloli ne kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin su kawo muku agaji akan abin da kuka sa gaba. Ubangiji ta'ala yace fala yamlikuna kashfa dhurri, duk wasu waɗanda kuke bauta ma kuma bayan Allah ba sa iya mallaka muku yayi wani tsanani, rashin lafiya ko talauci ko wani kunci na rayuwa. Wala tahwila, Ubangiji ta'ala yace ba sa iya mallaka muku juyar da abin da ya same ku na tsanani daga kawunanku zuwa kan makiyanku. Sai yace ulaika, waɗannan wanda mushrikai suke bauta musu, ulaika alladhina yad'una, waɗannan waɗanda mushrikai suke bauta musu, yabtaguna ila rabbihim alwasila, su waɗanda ake bauta ma wato neman kusaci suke ga Ubangijinsu. Wanda wannan ayar ta sauka ne akan waɗanda suka riki mala'ikun Allah da Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam da Uzair da sauran salihan bayi waɗanda suka rike su suna bauta musu. Shine anan Allah yake bada labarin cewa su waɗanda aka rika a matsayin alloli ake bauta musu, su a karan kansu neman kusaci suke da Ubangijinsu, kuma rigaye-rigaye suke ayyuhum aqrab, wane ne yafi kusa da Ubangiji. Wayarjuna rahmatahu, suna kaunar rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa yakhafuna azaba, kuma suna tsoron azabarsa. Kaga annabi Isa alaihi salam a kullum fama yake ya zamanto ya fi kowa kusaci da Ubangiji ta hanyar ayyuka na ibada. haka annabi Isa yana tsoron azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma yana kwaɗayin rahmarsa. To shi wanda aka riƙa a matsayin Allah ana bauta masa, yana tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yana ƙaunar rahmarsa, kuma yana neman kusaci zuwa gare shi. Shin ya cancanta a bauta masa? Bai cancanta ba. Dan haka kenan alwasila abin da ake nufi shine neman kusaci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka na gari. Ba ana nihin cewa ka kawo wani ka sanya cewa shine tsani tsakaninka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa baka isa ba ka kusanci Ubangijinka, dole sai ka biyo ta kan wani. Mun gane shubuha ta farko wadda kenan tasu. Dan haka kenan akan wannan shubuha, kamar bayanin da muka yi a baya, suke cewa duk wanda bai yi da shehi wanda ya riƙa, to shaidani ne shehinsa. Kuma inda zaka tambayi shi wanda yake da irin wannan aqida, shi da kanshi zaka je yana faɗa maka wannan shehu da ya riƙa shi zai cece shi a ranar kiyama. Shi zai cece shi a ranar kiyama. Dan haka shine yace duk wanda yake mabiyinsa sai ya kwashe ya nashi a fagen alkiyama, kuna nan a tsaitsaye a wajen hisabi, gaba ɗaya duk wanda yake mabiyin dariƙar shi sai ya kai ya zazzage shi a aljanna. Shubha ta biyu shine sun riƙi waɗannan a matsayin cewa tsani ne tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato menene manufarsu? Shine wato girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa a matsayinsu wato na matsayinsu na masu zunubai, wai ba su isa ba su kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dole sai sun biyo ta kan wani. Me yasa? Sun kiyasta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne da sarakuna waɗanda suke na duniya, saboda su sarakuna na duniya baka isa ba kai tsaye ka je ka tsaya gaban sarki ka ce kaza kake bukata, dole sai ka biyo ta kan bafadansa. Maida musu martani akan wannan shubha, wanda kenan wai su suna ganin sun girmama Ubangiji ne, cewa ba za su biyo ba ta kan shi kai tsaye su gabace shi, dole sai sun biyo ta kan wani. Farko dai anan malamai suka ce sun kiyasta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan sarakuna waɗanda suke na duniya, wai ta hanyar girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala, alhali ko ba su yi sanin cewa wannan ƙasƙanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne da tauye masa haƙƙinsa. An gane ku? Domin me yasa anan sun ɗauki wani abu na matsayin ibada sun sarrafa shi ga wani Allah? Saboda ai wannan wanda suka sanya tsani tsakaninsu da Ubangiji shi suke roƙo ba Ubangiji ba, shi kuma shi zai gaya ma Allah wai bukatunsu. Kaga wannan yin haka ku shirka ne, kamar yadda ayoyi suka gabata. Kenan ita ku shirka tauye haƙƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne. Kaga anan maimakon cewa wai su nihinsu su girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to da yake ba su biyo ba ta hanyar da ya dace wadda ake girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya zamanto hanyar da suka biyo ƙasƙanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne da tauye masa haƙƙinsa. Sannan abu na biyu, ƙiyasta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan sarakuna na duniya, wato wannan tauye Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne daga cikin sifofinsa. Shin a cikin duk abubuwan da suke doron ƙasa da abubuwan da suke cikin sammai, menene yake koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Babu wani abin da yake koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sammai ko a cikin ƙasai. Duk abin da Allah ya halitta na halittunsa, Ubangiji ta'ala yana sane da su, kuma ya san me suke ciki, me suke da bukata. Ya san halin bayinsa gaba ɗaya, duk yanayin da suke ciki. Baya bukatar cewa sai wani ya bashi labari. Kamar yanda yake cewa alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardh. Inna zalika fi kitab, inna zalika ala Allah yasir. Shin baka da masaniyar cewa Allah yana da sanin duk abin da ke cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasai? Inna zalika fi kitab, sanin duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai yana tabbace a cikin littafi na Lauhul Mahfuz, tuntuna Allah ya rubuce. Inna zalika ala Allah yasir, kuma sanin duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai abu ne mai sauki a wajen Allah. Haka yake ce mana li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahaba bi kulli shay'in ilma. Ubangiji ta'ala ya kewaye komai da sani, ba abin da yake goyuwa gare shi. Inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. to dan haka anan kenan sun kiyasta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sarakuna na duniya cewa shi sarki na duniya baka isa ba ka je ka fada masa bukatar ka gaba da gaba dole sai ka biyo ta kan bufade su za su isar masa kenan abinda jama'a shi talakawan shi suke da bukata kenan in ka dauki Allah a matsayin haka cewa sai ka biyo ta kan wani shi zai fada ma Allah bukatar ka kaga anan ka siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da jahilci cewa bai san halin da kake ciki ba kamar yanda shi sarki na duniya bai san halin da ake ciki a gidan shi balantana a unguwar shi balantana a garin shi balantana a kasar shi gaba daya dole sai ya riki wasu mataimaka waɗanda za su ringa bashi labarin abubuwan da suke gudana a cikin gidan shi da abin da yake gudana a cikin unguwar shi da abin da yake gudana a cikin kasar shi gaba daya Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya bukatar cewa sai wani ya fada masa bawon ka wani yana da bukatar kaza a taimaka masa in har kai itikadin haka sai na biyo ta kan wani shi zai fada ma Allah bukatuna to ka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala jahili ne bai san abin da bayin shi suke ciki ba dan haka mai Allah ya ce ujibu da'awatad da'i idza da'an ina karba addu'ar mai addu'a idan ya roke ni duk abin da ya same ka na bukatu ba sai ka biyo ta kan wani kai tsaye babu tsani tsakaninka da Ubangiji zaka daga hannu ka ce ya Allah ni bawonka ne kaza ina da bukatar kaza ya Allah ka biya mu ba maganar sai ka biyo ta kan wani sannan abu na uku da suka wai ta hanyar cewa girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala su sarakuna na duniya suna da bukatar wato su karbi ceton masu ceto a wajensu dole sarki baya zama sarki dole sai da fadawa idan babu fadawa yana sarauta take dole sai ya riki fadawansa da duk wasu waɗanda suke mataimakan shi kuma dole waɗannan fadawan su wannan fadawan su ne sarki in babu su babu sarki duk abin da suka ce sarki yayi to in har yana son ya ci gaba da zama a kujerar wannan a wannan kujera ta mulki kuma sarautar shi ta zama sarauta dole duk abin da suke so sai ya musu idan suka zo suka ce kaza muke bukatar ayi dole sarki yayi dole ya karbi ceton su dan in ya sake ya kware ma waɗannan fadawa baya abinda suka zo da shi baya amsa musu sai abin da ya ga dama to za su mishi makalkashi yayinda za su kawar da shi daga kujerar mulki to Ubangiji ta'ala yana bukatar bafade baya da bukatar wani mataimaki wanda za a ce gaya dole sai Allah ya karbi ceton shi sai Allah ya bashi alhurma akan alhurmar da ya nema wanda su waɗannan fadawa na sarakuna na duniya su da yawa suke cin albasa da bakin sarki su suke cewa kaza za a yi kuma bai isa ba ya daga baki ya ce ba haka ba in laifi kai aka zo da kai in suka ce sarki ya yafe maka bai isa ba ya ce a ku dawo da shi to dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya bukatar wasu mataimaka wasu fadawa wanda dole za a ce Allah sai ya karbi alhurmansu ya karbi cetonsu na cewa sai an biyo ta kansu sannan abu na hudu kasancewar galibin sarakuna na duniya ba sa nihin alkhairi kuma duk abin da ake nema a wajensu galibi ba sa dauka kai tsaye su bada sai an yi wata inda an ringa hayo a biyo ta nan kuje lokaci kaza ku dawo kuje lokaci kaza ku dawo da kyan a dauki kashi ɗaya daga cikin gomar abin da kuka tambaya a baku galibin ɗabi'un sarakuna na duniya haka ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala kwa mai karamci ne duk abin da bawa ya roke shi kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karba addu'arsa kuma zai biya masa bukatunsa kaga anan in kace sai ka sanya wani tsani tsakaninka da Ubangiji subhanahu wata'ala ka tauye haƙƙin Ubangiji subhanahu wata'ala bugo da ƙari sarakuna na duniya talakawa ne mabukata ne duk abin da suka tara kuma mai karewa ne Ubangiji subhanahu wata'ala ko mawadaci ne wadata wadda ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma ba ta da iyaka duk abin da ka sani Ubangiji subhanahu wata'ala yana da wato mangazakin shi kamar yanda yace wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunzilehu illa bi qadarin ma'lum dan haka Ubangiji ta'ala da kansa yake fada a cikin hadisi al-Qudsi yake cewa ya ku bayina da a ce farkon ku da karshen mutanen ku da aljannun ku za su tsaya a fili guda kowa ya fadi iya bukatunsa yace ya Allah kaza da kaza da kaza da kaza nake bukata mutane da aljannu tun daga Adam har zuwa kiyama. Ubangiji Ta'ala yace kowanne dai in dauki abin da ya roka in bashi. Mana kasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila albahr. Wannan bukatu da zan biya ma bayina gaba daya tun daga Adam har zuwa kiyama mutun da aljannu duk abin da na basu. Ubangiji Ta'ala yace bi tauye ba abin da ke wajena na arziki. Face gwalgwadon iya abinda allura take tauyewa idan an tsoma ta a cikin teku. Tamkar ka tsoma allura a cikin teku. Abinda ta dauko wannan shi kadai ne ya rabu daga cikin arzikin Allah idan ya biya ma mutum da aljan tun daga Adam har zuwa kiyama kowa iya bukatun shi. Kaga anan wannan kenan da suka ce wai sun kawo waɗannan salihan bayi sun sanya tsani tsakaninsu da Ubangiji ta hanyar girmamawa. Kamar yadda sarakuna na duniya baka iya tunkara su dole sai ka biyo ta kan bafadi, to su ma don haka suka sanya waɗannan tsani tsakaninsu da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kaga ta wannan fuskoki guda biyar wannan hujja ta su hujja ce wadda take rusheshiya bayyana halatta mutum ya sanya tsani tsakanin shi da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Shubha su ta uku shine kasancewar waɗannan da suka sanya wai tsani tsakaninsu da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala bayi ne waɗanda suke nagartattu, waɗanda suna da wata ƙima, suna da matsayi a wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala a fadashi. Don haka kenan a nan suke roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala su kama kafa da waɗannan bayi. Me yasa? Saboda kasancewar wai su masu zunubai ne. Masu zunubai ne kenan, ba su isa ba su tunkari Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, su masu laifi ne. Kenan sai su kama kafa da waɗanda suke salihan bayi. Kenan waɗannan salihan bayi su ne za su kusantar da su da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala domin Allah ya gafarta musu kuma Allah ya biya musu da bukatunsu. Amsa akan haka kamar yadda bayani ya gabata, wannan ita ce shirka ta mushrikan jiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara lokaci da su, wanda aqidarsa Abu Jahl da Abu Lahab da suka riki gumakansu Allat da Al-Uzza da Al-Mana ba sun rike su ba a matsayin cewa domin waɗannan gumaka suna halittar halitta ko suna kashewa ko suna rayawa ko suna azurtawa ko suna talautawa, a sun rike su ne a matsayin cewa salihan bayi ne, za su kusantar da su da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala domin su masu laifi ne. Wanda in ka ɗauki asalin Allat, wani mutum ne da aka yi shi wanda yake ɗaukan ɗawainiyar alhazzai, yana shirya musu abinci idan an zo lokacin hajji. Shine da ya mutu suka zo suka dukufa akan kabarinsa suke bauta masa. Kaga kenan anan kasancewar cewa wai saboda salihan bayi ne, mu masu zunubi ne, bamu isa ba mu kusanci Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, dole sai mun biyo ta kansu. To wannan kasancewar wannan ita ce shirka. Kuma duk salahar mutum, salahar shi kanshi za ta amfana a gobe kiyama, sai dai in ka zama na kwarai, in an shiga aljanna a maimakon ya zamanto na kwarai, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ƙara ɗaukaka matsayinka a sanadiyar shi. Amma duk mutumin da yake da matsayi, yake da nagarta a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wannan nagarta ta shi da matsayin shi shi kadai za ta amfana a ranar kiyama. Inda a ce kasancewar haka kawai nagartar wani tana amfanar wani, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai jan hankali ga dangin shi waɗanda suke na kusa. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya kira yaye shi Fatima, yace ya ke Fatima, yace ki yi kokari ki tana dama kanki, yace fa inni la uguni anki min Allah shay'a, yace bazan wadatar da ke komai game da azabar Allah a ranar kiyama. Ya kira iyar mahaifinsa ita ce Safiya bintu Abdul Muttalib, yace ke ma ki yi kokari ki tana dama kanki, bazan wadatar da ke game da azabar Allah a ranar kiyama. Ya ringa kiran jama'a gida-gida daga cikin kabilunsu na Quraishawa. Kaga yinin alkiyama dama yini ne wanda Allah ya bamu labari. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Yini ne wanda wata rai bata isa ba ta mallaka ma rai wani abu. Ba wani wanda ya isa ya kulla ma wani tsiya, wata tsiya a ranar kiyama, kowa ya iya da kanshi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalu. Idan aka yi busa a cikin kahu, ita ce busa ta alkiyama. Ubangiji Ta'ala yace babu wata danganta da za ta yi amfani a wannan yini. wala ya ta sa'aluna, kuma jama'a junansu baya tambayar juna. Wanda yini ne wanda Ubangiji ta'ala ya ce yawma ya firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yinin alkiyama yini ne wanda mutum yake guje ma dan uwansa, ya guje ma mahaifiyarsa, ya guje ma mahaifinsa, ya guje ma matarsa, ya guje ma ƴaƴansa. Kowa ta kanshi yake, kamar yadda Allah ya ce li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anu yughni. Kowane mutum lamarinsa kadai ya wadace shi. To anan ka ce saboda wai salihin bawa ne, kai mai laifi ne, baka isa baka kusaci Ubangiji sai ka biyo ta kanshi dan ya kusantar da kai da Ubangiji. To shi wannan wanda ka riga a matsayin tsani tsakaninka da Ubangiji, in kiyama ta yi shi ma ta kanshi yake. Wanda a cikin hadisi shafa'a za a je wajen annabi Adam a ziga shi a nuna masa cewa shi ne halitta na farko, saboda kimar shi da darajar shi Ubangiji ta'ala da hannun shi ya halicci annabi Adam. Allah ya busa masa rai daga cikin rayukan da ya halitta, Allah ya zaunar da shi gidan aljanna. Annabi Adam zai fito ya ce shi ma ta kanshi yake, bai san ma ina ne makomar shi a yau. A zo wajen annabi Ibrahim shi ma ya nuna kasawar shi ya ce shi ma ta kanshi yake. A je wajen annabi Nuhu shi ma ya ce ta kanshi yake. A je wajen annabi Musa ya ce ta kanshi yake. A je wajen annabi Isa alaihi salam shi ma ya ce ta kanshi yake. A je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne zai iya kai bayi wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah ya je ya fada karkashin al'arshi ya yabi Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya ce masa, daga kanka roki duk abin da kake da bukata a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karbi cetonka. Ya ce al'ummata, a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai zo fagen alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa. Ubangiji ta'ala ya rabe hukunci, yan wuta su yi dama, Allah ya sanya mu a cikinsu, yan aljanna su yi hagu. Wannan yan aljanna su yi dama, Allah ya sanya mu a cikinsu, yan wuta su yi hagu, Allah ya kare mu. To kaga anan abinda muke so mu gane, gaya waɗannan waɗanda suke makusantan Ubangiji subhanahu wa ta'ala zaɓaɓɓu daga cikin bayinsa, amma a ranar kiyama kowa ta kanshi yake. To ina ga wani wanda yake ciyawa ka ɗauke shi wai cewa wai shi ne tsani tsakaninka da Ubangiji, kai mai laifi ne, wai shi zai kusantar da kai da Ubangiji a ranar kiyama. Kaga wannan shirka ce wadda ba ta da bambanci da shirka ta Abu Jahal. Shi ma da yake bauta ma da gunkinsa Allah da Al-Uzza, ya ɗauke su a matsayin salihan bayi ne, wai su ne za su kusantar da shi da Ubangiji. Kamar ayar da muka karanta, wallazina takhuzu min dunihi awliya amma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Shubuhassu wadda take ta hudu, wadda kasancewar wai abinda suke kafa hujja cewa ai gaya Umar Allah ya kara masa yadda, lokacin da aka yi fari a birnin Madina, Umar wato ya kirayi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, yace Abbas wato yayi tawassuli da Abbas cewa ya roka musu Allah, Allah ya karba addu'arsu. Dan haka kenan anan suka ce to ai tunda Umar gaya ya kawo Al-Abbas, ya sanya cewa shine wasiƙa tsakanin su da Ubangiji. To dan haka su ma kenan anan sai su kawo wasu salihan bayi su sanya cewa su ne tsani tsakanin su da Ubangiji. Anan abinda muke so mu gane, da menene shi Umar yayi tawassuli game da Al-Abbas? Shi Umar bai yi tawassuli da zatin Abbas ko da wani matsayin shi ko da wata darajar shi ko da wani haƙƙinsa. Yayi tawassuli ne da addu'ar Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da aka yi fari a birnin Madina. Umar Allah ya kara masa yadda, shine sai yake fada yake cewa ya Allah, yace da muna tawassuli da annabinka lokacin yana raye, mu nemi shayar da mu ka shayar da mu. Sai yake cewa ya Allah, a yau muna tawassuli da ammin annabinmu, wato shine Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Umar sai yake cewa ya Abbas kun fadu, yace tashi kai addu'a. Abbas ya tashi ya tsaya yana addu'a, Umar da sauran jama'a suna cewa amin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shayar da su. Shin anan da ni Umar yayi tawassuli, yayi tawassuli ne da zatin Abbas ko da haƙƙin shi ko da alhurman shi ko da darajar shi? Iya abinda Umar yayi tawassuli da shi game da Abbas, yayi tawassuli ne da addu'ar Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Yin addu'a da yin tawassuli ko da addu'ar bawa wanda yake salihin bawa rayayye, wannan abu ne wanda Allah ya shar'anta mana. Abu ne wanda Allah ya shar'anta mana, yana ɗaya daga cikin hanya ta tawassuli. duk mutumin da ka tabbata salihin bawa ne nagartacce ne mai bin dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala ne ba laifi kana iya faɗa masa wani ina da buƙatu a wajen Allah a taya ni addu'a dan haka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi sahabbai suna zauwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su nemi cewa manzon Allah ya musu addu'a ya roƙa musu Allah kamar yanda a ranar Juma'a wani balarabin kauye ya zo ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin khutba yace ya rasulullahi hanyoyi sun datse dabobi sun mutu shuka ta bushe roƙa mana Allah ya shayar mu take yanki manzon Allah ya daga hannu ya addu'a kafin ya sauka daga minbari ruwa yake ce a birnin Madina sai da aka yi sati ana yi haka wata baiwar Allah tana cutar farfadiya ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ka roka mun Allah ya yaye mu wannan musiba manzon Allah ya ce abinda zan fada miki in har kin so kin ga kin iya ki dau hakuri ki ci gaba da zama da wannan rashin lafiya har mutuwa amma sakamakon ki a gobe kiyama aljanna ta ce ya rasulullahi zan dau hakuri in zauna da wannan rashin lafiya to amma fa ina da matsala dai tace in har cutar ta taso mun na fadi tace al'aurata tana budewa roƙa mun Allah koda cutar ta taso al'aurata kada ta bude manzon Allah ya mata addu'a shin anan da mi tayi tawassuli tayi tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda da zatun wani ake yin tawassuli koda alhurmashi koda darajarshi mi zai hana tun tana gida a zaune ta yi tawassuli da zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko alhurmasa ko darajarshi kuma mi zai hana shi wannan balarabin kauye da ya zo ya ce ya rasulullahi roƙa mana Allah in har da zatin wani ake yi ko da alhurmashi ko da darajarshi mi zai hana tun yana gida a zaune ya ce ya Allah muna roƙonka saboda zatin manzon Allah saboda alhurmashi saboda darajarshi ya Allah ka shayar da saboda sahabbai sun yi sani ba a yin tawassuli da zatin wani ko da alhurmashi ko da darajarshi ko da nagartarshi in dai yana rayu dole sai dai a zo a yi tawassuli da alhurmashi kuma anan in har ana tawassuli da zatin wani da alhurmashi da darajarshi da matsayin shi shin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajarshi da alhurmashi da ya mutu gushewa suka yi darajarshi yanda yana rayu haka bayan mutuwar shi darajarshi tana nan alhurmashi yanda yake rayi bayan mutuwar shi tana nan zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yana rayi bayan yana mace ma yana nan domin Allah ya haramta man kasa ta ci gangan jikin annabawan Allah to amma da yake su Umar sun karanci yanda ibada take yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su maimakon su je su yi tawassuli da zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da alhurmashi ko da darajarshi anan sai ya tada al-Abbas ibn Abdul Muttalib yace yayi addu'a saboda sun san ba a yin tawassuli da zatin wani ko da alhurmashi ko da darajarshi ana yin tawassuli ne da addu'ar salihin bawa kuma wanda yake rayi kuma in har ana tawassuli da addu'ar wani wanda yake matacce me zai hana su je kabarin manzon Allah su ce ya rasulullahi ga halin da muke ciki fari ya same mu ya rasulullahi roƙa mana Allah me ya hana Umar ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa manzon Allah ya roƙa musu Allah saboda ya tabbata duk mutumin da ya mutu kamar yanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa aikin shi ya tsaya ba maganar cewa duk wani wanda yake mace ka ce ya roƙa maka Allah subhanahu wataala in ka sa wanda yake mace ya roƙa maka Allah to wannan shi ne ka sanya cewa tsani ne tsakaninka da Ubangiji kuma tare da cewa sun san da cewa annabawan Allah a raye suke a cikin kaburinsu to amma rayuwa ta kabari rayuwa ce wadda take ta musamman rayuwa ce wadda take gaibiya dan haka dai anan wannan shubuha ta su shubuha ce ita ma ba yanda za a yi ta zama hujja an gane ku shine ya kai su suka sanya wasu bayi tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wataala wai Umar ya sanya al-Abbas tsani tsakanin shi da su to Umar tawassuli ne yayi da addu'ar al-Abbas ibn Abdul Muttalib kamar yanda kuma Muawiya sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma a lokacin sa da aka samu fari sai ya tada wani daga cikin salihan bayi shine Yazid ibn al-Aswad al-Jurash ya sanya Yazid yayi addu'a Muawiya yana cewa amin da sauran jama'a Ubangiji subhanahu wataala ya karbi addu'ar su shubha wanda take ta karshe ta biyar wai suke cewa ai su mushrikan jiya irin su Abu Jahal da sauransu, gumaka ne suke bauta ma da shaidanu da aljannu da duwatsu da itace, su kuma aisa da hambayi ne. Ai waɗancan da suka sanya tsani tsakaninsu da Ubangiji ai duwatsu ne da itace da shaidanu da aljannu, su kuma a yau sadi hambayi ne suka sanya tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ai akwai bambanci, alhali ko ba bambanci? Me yasa? Saboda waccan aya da muka karanta a dazu, ulidul ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila ulaika alladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura. Kaga wannan aya sababin saukarta, Allah ya saukar da ita akan waɗanda suka maida annabi Isa da Uzair da Maryam da mala'iku a matsayin cewa su ne abin bautarsu, suka sanya su tsari tsakaninsu da Ubangiji suke bauta musu. Kaga ba bambanci da wanda ya sanya dutsi tsani tsakanin shi da Ubangiji ko wata itaciya, da wanda ya sanya mala'ika daga cikin mala'iku ko manzo daga cikin manzanni ko salihin bawa daga cikin salihan bayi. Gaba daya duk wanda ya sanya tsani tsakanin shi da Ubangiji cewa sai ya biyo ta kanshi, to wannan ya zama mushriki. Babu wani sabani a wajen magabata. Don haka dai a takeice mallam yace man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iba, duk wanda ya sanya tsani tsakanin shi da Allah cewa sai ya biyo ta kan wani, wannan wani shine zai fada ma Allah bukatunsa. Yad'uhum yana roƙonsu, wa yas'aluhum shafa'a yana roƙonsu ceto. An gane ko? Wa yas'aluhum shafa'a yana roƙonsu ceto, wa yatawakkalu alaihim kuma yana dogaro akan su cewa in ya fada tsanani su za su fidda shi, idan yana da wata buƙata, idan yana da wasu buƙatu su za su biya masa. Shine mallam yace kafara ijma'an, ya kafirta akan haduwar malamai babu safari. Duk wanda ya sanya tsani tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wataala akan cewa sai ya biyo ta kanshi. Don haka dai wannan gaba, wannan abu na biyu shine babban abin da ya yado a cikin jama'a ta musulmi. Hatta a yau a cikin yanayin mu, hatta anan jama'a ta musulmi da yawa daga cikin su sun kawo tsani, sun sanya tsakanin su da Ubangiji subhanahu wataala, alhali wannan ku kafirci. Waliyazi billahi, kenan abinda muke so mu sani, duk wanda ya haka to la ilaha illallah shi tawurori, dole ya dawo ya jaddada musuluncin sa. Dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu dada. Kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.